وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna sake miƙa godiyarmu ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo rayuwarmu yau wuri na 15 cikin watan Zulqa'da Hijira 1447 wanda ya daidai da 2 ga wata na 5 miladiya ta 2026. Yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da gare shi za mu ci gaba da karatunmu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam, wadda ainihin babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi. Wannan shi ne zai zama karatunmu na 85 a cikin wannan littafi, tare da sharhin littafi mai suna Iqadul Ahkam, sharhu Umdatul Ahkam, talif Suleiman ibn Muhammad Al-Hamid. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci. Za mu tashi akan hadisi na 197 a nawa bugun, amma na ga ana ku zai kai 200 da wani abu. Shi ne gaba da malam ya kulla ya ce, babu afdalis siyami wa ghairi, ana babi da zai batu akan azumi mafi daraja ko mafi ɗaukaka da waninsa. Shi ne malam ya kulla wannan don ya karantar da mu cikin azumi, wa'inda azumi ne suka fi daraja. Malamai sun ce azumi mafi daraja shi ne azumin Ramadan, amma idan ka cire shi wanda ya biyo shi wajen daraja da ainihin falala shi ne siyamu Dawud, shi ne azumin Annabi Dawud alaihi salatu wassalam. To za mu tashi a kansa insha Allah kan wannan babi. Daka ga hadisin kamar yadda mai talibi ya sanya shi cikin wannan littafi, ce an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala ukbira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anni aqulu wallahi la sumanna an-nahara ولا أؤمن الليل ما عشت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي, فقال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصل من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بأشر أمثالها وذلك مثل صيام دهر. قلت فإني أقيم أفضل من ذلك, فقال فصم يوما وأفطر يومين. فقلت أقيم أفضل من ذلك, قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك, قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا يصوم فوق صوم أخي داود شطر الدار, صم يوما وأفطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود, وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود, وكان ينوم نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وانا حديثي قد ابي دوكا الساموس دغا صحابي بسنا عبد الله بن عمرو بن العاص. وانا صحابي daga cikin abin da ya shahara da shi shine mutum ne mai tsananin bautar Allah, ibada ba ta bashi wahala. Allah madaukakin sarki ya hore masa yawan ibada. A wani ruwayoyi aka ce da shi da wasu sahabbai ne suka ce bari su je su ga irin yadda annabi yake ibada a gidansa. Da ya dawo ko da suka dawo kowa sai ya faɗi abinda zai ci gaba da yi bayan sun ga abinda yake faruwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka mutum ne mai ibada sosai kuma yana cikin bayan Allah wayanda suke masu ƙoƙari a cikin wannan addini. To Abdullah bin Amr bin al-As, Allah ya dare ya dare shi da mahaifinsa kala yace ukubira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace an baiwa manzon Allah me dira da amincin Allah su tabbata a gare shi labari anni aqulu, cewa ni ina cewa wallahi la asumanna nahara. Yana faɗan wannan cewa Abdullahi bin Amr bin al-As ya yi rantsuwa da Allah cewa duniya sai ya yi azumi, mana ibada kullum kenan yana cikin azumi. Yace la asumanna nahara, tabbas sai na azumci kowanne yini. Wala aqumanna al-layla, kuma zan dinga tsayuwar dare. Sai ce ma ishtu, matuƙar ina raye. Kun ga ya ɗora kansa abu mai nauyi ko? Ya ce as in dai yana raye to kowanne rana zai yi azumi, kowanne dare zai tashi bauta wa Allah cikin dare. Ya riga ya ɗauki wannan alƙawari. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah da tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace anta alladhi qulta zalika, kai ne ka faɗi wannan magana. Qultu lahu, sai Abdullahi bin Amr bin al-As yace wa manzon Allah qad qultuhu, ci haƙiƙa na faɗi wannan magana. Bi abi anta wa ummi, bi ma ra fida'uka, ana dan fanshe ka, dan ba da uwata da ubana dan da farshen kiyama. Dan Allah hakika na faɗi wannan magana cewa kowanne yini zan yi azumi, kowanne dare zan yi sallar dare. Faqala, sai manzon Allah ya ce masa fa innaka la tastati'u zalika, to ka sani kai ba za ka iya yin wannan ba. Wannan aiki aiki ne mai wahala, ba zai yiwu ka iya turewa wajen yin haka ba. Sai manzon Allah ya ba shi damammaki, ba guda ɗaya ba, ba guda biyu ba, sai ce masa wasum wa aftir. Ya ce abin da nake so da kai, wata rana ka yi azumi, wata rana ka sha ruwa. Kun ga nan ba fa ya ce masa iya kwanaki da zai, amma dai an ce masa kada ya kaddara kullum zai yi azumi, amma dai ka kaddara wata rana ka yi azumi, wata rana kuma ka sha ruwa. Sannan manzon Allah ya ce masa wa qum wa nam, ya ce kuma wata lokaci ka tashi ka yi sallar dare, wani lokaci kuma ka kwanta ka yi bacci. Idan ba za ka iya wannan ba, sai manzon Allah ya ba shi dama ta biyu. Yace wasu mina shari salasata ayyami, ko kuma
ka dinga yin azumi guda uku a kowanne wata. Fa innal hasana, yace lalle ka ga kyakkyawan aiki. Bi ashari amsaliha, to ana ba da ladanta gwargwadon wannan aiki, kwaya ɗaya sai a baka lada goma. A ga mun fahimci bidiyon da ke cikin wannan shine kaman kowanne wata azumi ne, saboda idan yi azumi guda uku a kowanne wata, to wannan guda uku kowanne ɗaya yana matsayin kwana goma. Gaga wannan falala ce mai girma. Sai ce wa zalika misal siyami dahr, idan mutum zai kwatanta irin wannan salon azumi, manzo Allah ya ce to wannan sai zama kaman dukkan zamanin mutum yana azumi, inda duk wata za ka yi azumi kwaya uku, ka ɗora wa kanka wannan, ka lissafta wa kanka, kuma ka dage da addu'a da ƙoƙari kaga cewa ka kiyaye wannan, to tamkar ka ɗauki tsawon rayuwarka ne kana azumi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Amma da aka bashi wannan dama, ultu shi Abdullah ibn Abbas sai ce, sai na ce wa inni udiku afdala min dhalik, ya manzon Allah ina da ikon na yi sama da wannan. Ana baya uku da aka ba shi dama ya dinga yi a kowanne wata, sai yake ga yana da ƙarfi da lafiyar da zai yi sama da haka. To da bai ɗauki wannan ba, sai annabi ya ce masa fasum yawman wa aftir yawman, mutum ba za ka yi wannan ba, ga wani nau'i na uku. Ya ce ka yi azumi yau, gobe ka sha ruwa, jibi ka yi azumi gata ka sha ruwa, ka dinga irin wannan azumi. Ya ce masa ka yi shi, ya ce fasum yawman wa aftir yawmaini, ce ka sha ruwa ka yi azumi kwana ɗaya, ka sha ruwa kwana biyu. Idan kaga wannan ya sha wannan azumi annabi da ku, yawa shi na annabi da za mu zo mu ji shi a gaba. Wani a ba shi zaɓi na uku kenan ko? Na farko ya dinga azumi yana ɗaddagewa ba tare da ya ayyana kwanaki ba. Na biyu ya yi na kwanaki da aka ayyana. Na uku ya yi wannan idan zai iya. Shi ne ya yi azumi yau, gobe da jibi ya sha ruwa, sai gata sai sake azumi. Kultu Abdullahi bin Amr bin al-As yace sai nace udiku afdala min dhalik, ina da iko ne sama da wannan ya manzon Allah, ana zai iya yin azumin da ya bi wannan. Da kuga yanzu ya ture wannan ko? Sai manzon Allah ya ce masa wasu yawman wa afdir yawman, tunda haka ne ka yi azumin annabi Dawud, ka sha ruwa yau gobe ka yi azumi, ko kuma ka yi azumi yau gobe ka sha ruwa, jibi ka yi azumi za ta ka sha ruwa. Ya ce ka yi wannan ka kiyaye. Sai ya ce inni udiku afdala min dhalik, sai ya ce ina da ikon na yi azumin da ya fi wannan falala, ko na yi azumin da ya fi wannan. Ala, sai manzon Allah ya ce masa la afdala min dhalik, to babu wani azumi wanda ya fi wannan, in dai azumi na nafila ne, ba azumi na mai na farilla ba, babu azumin da ya kai azumin annabi Dawud alayhi salatu wassalam. Ya ce wa fi ruwaya, a wata ruwaya ya ce la yasumu fawqa sawmi akhihi Dawud, kada ɗayan ku yi azumi sama da azumin ɗan uwana annabi Dawud alayhi salatu wassalam. Ya ce shaɗar da yana azumi rabin zamani, ana idan ka ɗauki azumin yau ka yi azumi, gobe ka sha ruwa, jibi ka yi azumi gata ka sha ruwa, kaman ka yi raba shekara gida biyu, rabi kana azumi rabi kuma kana cin abinci. shin sai ce yana da rabin ainihin mai azumin zamani sum yawman wa aftir yawman yace masa ka azumci ranar azumi yau gobe ka sha ruwa wannan shine abu da yafi dacewa a wata riwaya shi da hadisi mai lamba 198 yace an ji wani da Abdullah bin Amr bin al-As kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce man don Allah mai dira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi yace inna ahabba siyam ila Allah siyamu dawo yace lalle mafi soyuwan azumi a wajen Allah shine azumin annabi dawo alaihi salatu wassalam wa ahabbu salati mafi soyuwan sallah ila Allah a wajen Allah salatu dawo ita ce sallan da annabi dawo yake cikin dare kana yanamu nisbal layl ya kasance yana yin bacci rabin dare rabin dare wa muqaddara karfe nawa rana take faduwa kaddara shi da rabi daga yayi sallar isha zai shiga sai ya raba daren gida biyu sai ya bacci rabi kamar yadda manzon Allah ya faɗa yadda shi Abdullah bin Amr bin al-As ya haka so mana yace yakan yi bacci rabin dare shi ne yace kana yanamu nisfal layli ya kasance yana bacci rabin dare wa yaqumu sulusahu kuma sai ya tsayu a cikin dare ɗaya bisa uku na dare wa yanamu sulusahu sai ya koma ya bacci ɗaya bisa shida na dare kun ga kenan idan za mu kwatanta sallarsa ashe ba sallah ce mai tsayi ba na farko kasa dare gida nawa gida biyu ya yi bacci rabi kuma zai tashi ya yi sallah ta ɗaya bisa uku na dare idan ka ɗauko wancan rabi da aka bari sai kasa su kashi uku sai ka ɗauki rabi kashi ɗaya sai ka ɗora a kan wannan ya koma kashi nawa kenan ya koma kashi uku sai ya sake koma bayan ya gama wannan sallar sai ya koma ya bacci kuma ɗaya bisa shida da dare sannan sai ya tashi ya je sallar asuba ya yi sauran ayyukansa kun ga sallarsa ba mai tsayi ba ce amma me yasa Allah yake son ta ya dawwama kai duk wani aikin ibada da bawa zai ɗauka to so ake yi in ka ɗauke shi ya zama ka dawwama kana yi ba so ka fara ka daina abinda ake so duk wani aiki na addini na ibada da ka ɗauka ka fara yinsa to ka dace ka ci gaba da yinsa daga sai ya ce wa kana yasumu yawman wa yuftir yawman ya kasance yana azumtan yau gobe sha ruwa jibiya azumi dace sha ruwa wa ja'a lil hadisi riwayat malai ce wannan hadisi ya zo da riwayoyi daban-daban ja'a bi riwayati yace ya zo a wata riwaya qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbi na muri ke cewa manzon Allah mai dira da abinci Allah su tabbata gare shi ya ce da ni me yace masa ce ya abdullahi ce masa ya kai abdullahi alam ukbir annaka tasumun nahar shin ba mu samu labari ba ne ba ba mu labari ba cewa kai kana azumtan ainihin yini kullum da rana azumi kake wa taqumul laila kuma kana tsaye da sallar dare kuntu bala ya rasulullah sai da ce madalla ya manzon Allah haka ne lam arji bi zalika illa alkhair yace wannan abu da nake yi ba na nufin komai da aikata wannan aiki sai dai alkhair mana yana yi ne dan ya nemi yardar Allah ba dan a zo a yabe shi a ce yana da kokari a addini ba dan a ce shi kaza bane amma yana yi ne dan yana neman alkhairi a wajen Ubangiji Ta'ala yace wa fi riwayatin a wata riwaya fa qultu na'am sai yace masa eh ya manzon Allah قال انك اذا فعلت ذلك yace to kai in ka aikata haka kaga jinda idanunka sannan ka wahalar da ranka wala siyama ko wala sama man sama da babu azumi ga du mutumin da ya azumci zamani bana mutumin da ya mai da azumi kullun yana yi to baya kaman baya azumi shi musulunci baya so ka wahalar da mutane daga a wata ruwaya da bai ce waja a fi ruwayatin ukura hadisin ya sake zuwa a wata ruwaya ta daban sai manzo Allah ya ce masa fala taf'al to kada ka aikata haka kar ka dinga azumtan kowace rana kai azumi da rana in kuma dare yayi ka tashi kai sallah manzo Allah ya ce fala taf'al kada ka aikata haka sai ya ce masa basu wa afir kai azumi ka sha ruwa wa qum wa nam ka tashi kai sallar dare kuma ka koma ka kwanta fa inna li jasadika lalle ka sani gangar jikinka alaika haqqan tana da haƙƙi a kanka ya kamata duk wanda zai yi ibada ya yi kokarin fahimtar cewa in kana bauta to ba wai zunzurutun bautar ba ne Allah ta'ala ya late wasu ba saki tare da kai in har kana so kai ibada wanda za a karba a baka lada a kai to bayan ka kiyaye haƙƙin Allah sai ka kiyaye waɗannan sauran haƙƙoƙi to ɗaya daga ciki akwai haƙƙin gangar jikinka kar ka gajiyar da ita baya ka ce kullun jikin ka zai gaji wata ran kuma ka zo ka kasa yi ko ba haka ake so ba da ka yi ce masa ka sani fa inna li jasadika alayka haqqan lalle gangar jikin ka tana da haƙƙi a kanka wa inna li aynaika alayka haqqan kuma ka sani idanuwanka su ma suna da haƙƙi a kanka me haƙƙin idanuwanka in suna jin bacci ka kwanta ka yi bacci karka wahalar da kanka ka kwanta ka yi bacci ka huta sannan sai ya ce wa inna li zaurika alayka haqqan sannan baki wanda suka zo maka ziyara ko kuma bakinka da suka zo wani harka a gidanka su kansu suna da haƙƙi in ka zo ka kawo abinci masu bako ka kawo abinci ya gama gida ya ci kana ce zai iya ci ne ai ba zai iya ci ba ko kuma mutum ya zo da dare bai watakila buɗe kuke kwana ka tashi kana ta sallah ai shi ba zai iya bacci ba ka ka shiga haƙƙinsa sai manzo Allah ya ce a gaya maka kai azabira amrul as wanda ya zo maka ziyara ma a matsayin bako shi kansa yana da haƙƙi a kanka da haka karka dinga yin azumi ko sallar dare kullum ka dinga sararawa ka dinga barin wannan da haka yace masa ka sani yace waja abir wayat sai zo a watar waya wa sun siya mu dawo manzo Allah yace masa kai azumin annabi dawo kana yasumu yawman wa yaftaru yawm shi annabi dawo ya kasance da azumtan yini wata rana kuma ya sha ruwa yakan yi sallar dare wani lokaci kuma ya kwanta ya baccinsa na fatan fahimta baya bari wala yafiru idza laqiya kuma baya guduwa idan ya haɗu da abokan gaba wa inda nasa'i wata ruwaya ta imam an-nasa'i ta cewa wa idza wa'ada lam yuqla idan aka alƙawari da shi baya warware alƙawarinsa shi annabi dawo inda kun kulla alƙawarin da shi to baya warware alƙawari wannan hadisi ya zo da ruwayoyi ne ba shi sa malam mai sharhi ya kawo mana ruwayoyin dan mu ji su ya ƙara kawo wata ce wa jaa bi ruwayati ya zo a wata ruwaya fa kana abdullahi yaqulu ba'da ma kabira shi abdullahi bin amr bin al-as ya kasance yana faɗa bayan girma ya kama shi shine ba'da ma kabira bayan ya shekaru sun cin masa sai yake cewa me yake faɗa na ta ya laitali qabiltu ruqsatan nabiy sallallahu alaihi wasallam ke kai tona ina ma da na karbi saukin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya min bara tunda su in sun faɗi magana ba sa mai sauka kai daga tun daga ranar da yace zai dinga yin azumi kaza har ya manyanta kullun yana yi ko kun san kuma shekaru yadda su Allah ta'ala da kansa ya ba mu labari ko yace wa man nu'ammirhu nunqisu fil khalqi afala taqilu Allah ce duk wanda muka tsawaita masa rayuwa za mu tsawaye shi a halitta ku ba ku da hankali ne ba za ku hankalta ku gane haka ba to lokaci yana jin karfi na kuriciya karfi da lafiyar jiki da yanzu girma ya kama shi dan ka in girma ka mutum bai da biyo ba rauni eh Allah ya baka labari ce Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan li quwwatiha da kulkullahu ma yasha Allah shine wanda ya halice ku daga rauni mai rauni shine gudan maliko abu ne mai rauni yace sannan sai Allah ya sanya karfi bayan raunin aka maka halitta aka zuba maka kasusuwa a cikinka aka sa jijiyoyi aka sa fata aka sa koka aka sa layin jini layin ruwa layin yawo majina duk komai Allah ya saka kana jinka kai daidai kake yace summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa sannan sai aka sake mai do maka da rauni bayan wancan karfi din don ka gane sai ce wa shaiba da fulfura gaganta ka tabbatar da tafiya ta yi nisa eh wanda gida za a zamanin da za a ranta wahala ku da imana ai wahala ba sai lallai kana ji a gangar cikin ka ba idan zuciyar ka tana cikin tashi hankali yadda za ka kai fulfura da ba da wuce imana a to ku gane wani abu shi sa masu hikima suka ce mutum hudu ko mutum biyar babu wanda ke soyayya furfura a cikin mutum na farko su ne shugabanni wanda Allah ba shi shugabanci ka kula da shi lokaci ɗaya za ka furfura ta da bibe shi saboda ɗawainiya ta mutane musamman ma in mutum ya ce bai kwatanta abin da ya kamata na ba ta fahimta idan za ka yi shugabanci yadda ya kamata to dole za ka samu tashin hankali da wahalhalu da ɗawainiya ba za ka zauna su da haka su ne kategori na farko tun na biyu shi ne mai ainihin lauyoyi da yan jaridu masu hasi cewa yana su masu a cikin yi na uku shi ne likita na watan fahimta duka wayan nan suna cikin mutanen da furfura take zuwa musu da wuri na bai sa saboda yawan tunani sai malaman makaranta amma irin na da ba ne ai mana to ai da su kokari suke yi su fahimto concept zo su koya wa yara abu amma yanzu me yake garbage in garbage out ko zuwa da ya kwabo ya zo ya karanta ya fita ya gane abun bai gane ba haka zai fita ya tafi a masu kwabo da wata mun yawa shi sa yanzu za ku yi mamaki da yaro in ya haɗa aji biyar a secondary school duk abin da ake daga S1 har zuwa aji biyar ba abin da ba zai iya koyarwa ba na wata mahimta amma yanzu bai isa ba yaron da ya haɗa aji biyar ko aji shida da secondary school zai iya koma da baya koya kannansa ba saboda me ba a mai da hankali wajen yin abin da ya kamata malamin su yi wa yara yaran kuma su mai da hankali su koyi abu musamman ma mu da muka zo a wannan generation na waya yawa yaro in ka zo a tsakar gidan ka sai ka zo ka tashi ka same shi karfe biyu na dare yana rike da waya yana wani abu ya kasa bacci da su ba an dauka da sallah ya gida ka tashi shi saboda masifar waya amma in kace da koyar sai duk dinsa ya bita na minti 30 ba zai iya ba to shi za a iya karatu za a iya wutan kwa sannan su malamin su kansu ba wai karatun ne da mai su ba da ne ake yi wannan amma yanzu babu shi wayannan su daga ciki Allah madaukakin sarki yace sai sanya rauni bayan wancan karfi shi sa yanzu da kansa Abdullah ibn Amr ibn As yake cewa ya laitani qabiltu ruksat annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma ina ma da na karbi wannan sauki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mini da ya riko da wannan yana cewa dai yace wa ja'a fi riwayati ya zo a wata riwaya li an aqbaltu as-salasata ayyamin lati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam habbu ilayya min ahli wa mali yadda ya zo yana nadaman cewa da a ce na riki wa'annan kwanaki uku da manzon Allah ya zaba mini su yace duk wata idan ga azumi guda uku yace da na rike su tun a farkon lokaci da sun fi soyuwa a gare ni akan dukiyata da iyalina a yau saboda yanzu girma ya kama shi yadda ba zai iya mai cika wannan abin da ya faɗa zai dinga yi a gaban annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda raunin da ya same shi da ku gashi ya kamata mutum duk abin da zai yi na addini to ya ɗauki mai sauƙi ayyukan addini suna nan da yawa azumin nan gashi na an koya mana kala daban-daban akwai azumin yawmul ayyamul bid fararen kwanaki 13 14 15 na kowanne wata zaka iya yin azumi ne mai sauki kuma mai falala mai lada zaka iya yin kowanne wata kowanne kwana goma kai guda ɗaya in kana so misali ko kuma daga wata ya kama kai kwaya uku duk zaka iya yin wannan don me dan neman lada a wajen Ubangiji salo na ɗaya kenan za ka iya yin azumin annabi Dawud yau ka yi azumi gobe ka sha ruwa za ka iya yin azumin ranar litinin da ranar alkamis idan kana da juriya duka wayannan nau'uka ne na azumi amma kar ka ɗauki abin da ba za ka iya ba ka yi ƙoƙari ka ɗauki abin da yake mai sauƙi wanda za ka iya yin sa don neman lada yace wa ja'a bi riwayati ya zo a wata riwaya ce la sama man sama abadi babu azumi ga mutumin da ya azumi kullum idan kullum za ka yi azumi to ba ka da azumi don me yasa saboda shi addini yana buƙatar mai ka samu sauƙi ka samu hutu shi yasa Abu Darda yana da abokinsa sai je gida abokinsa ziyara sai ga matar abokin kawai a cikin tumma ba wanka ba wanke sai kuma ya haka ya da ganki a wannan salo ta ce maza to dan uwanka laysa lahu hajatun fid dunya dan uwanka bai da wata bukata a wannan duniya to ni kuma akan me zan yi ado sai mun zai da wa da rayuwar duniya da zai sallah yake da rana azumi yake to ne dan ban yi wanka ba ban ya dubo me ya damuwar ka zai ce mata a ba haka zai ya ga mata zan zo ni gobe ya zo aka yi abinci aka kawo da rana ya ce masa zai ce na azumi ya ce a ba kai shi mu ci abinci ya karya masa abinci da daddare ya tayi zai sallah ce kwanta ya kwanta can ya sake tashi ce kwanta sai da dare ya je ɗaya bisa uku can wajen ƙarfe uku uku da rabi sai suka tashi ce to tashi kai sallah ya yi sallah ya ce to ka shiga kungiyar ka suna da buƙatar dare na wayewa sai kai shiga ragun annabi ya ce ga abin da Abu Darda ya zo sai ce abin da ya maka dare ce jikin ka yana da haƙƙi matar ka tana da haƙƙi ubangijin da ya halicce ka yana da haƙƙi makwabcin ka ko da yadda ya ce ka yana da haƙƙi kowa ka ba shi haƙƙi da ku ga sai ya gamsu da ka sai aka canja masa tsarin yadda yake rayuwa so addini bai so ka dauki asalin bangare mai wahala shi addini kullun sauki yake karantar da mu yace manzo Allah ya ce wanda ya azumi kullun bai da azumi ragabatu abdullahi bin amr bin fil khair cikin wannan hadisi malai yace daya daga cikin fa'ida da zamu samu zamu fahimci irin kwadai na abdullahi bin amr bin al-as da yake da shi wajen aikata alkhairi yana da kwadai wajen ya aikata ayyuka waɗanda suke na alkhairi shi sa bai yi kasa a gwiwa ba ala da'ati rabbi wajen yi wa ubangijinsa bauta daga sabai kuma duka haka suke shi sa malai yace fa'ida ta biyu yace hirsu sahabati alal khairat wadanda sai suna gwada mana irin kwadai da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da shi wajen aikata ayyuka na alkhairi daga so ake yi da ni da kai mu kwaikwayi irin yadda suka rayu maza mutane masu kokari wajen aikata ayyuka na alkhairi wal a'malu salihah da ayyuka waɗanda suke masu kyawu daga sabbai suna da kokari kowa yana da kokarin da yake yi na fatan fahimta abu na uku bala yace cikin wannan hadisi akwai bayanin rizqin nabi sallallahu alaihi wasallama bi ummatihi wa shaqqatihi wannan hadisi yana gwada mana irin tausasawar da annabi yake da ita akan al'ummarsa da kuma jin tausayin su da annabi yake da shi akan al'umma shi sa Allah ya sifanta shi yace ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaytum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim haka Allah ya sukunta shi da kira da jitto sai al'umma Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo daga cikin ku azizun alaihi ma anittu ma anittu duk abin da zai ba ku dan zai sa ku cikin kunci ko cikin tsanani azizun alaihi to na yi wa annabi nauyi annabi bai so annabi bai so al'umma su ta fada cikin wahala harisun alaikum kuma sha annabi mai tsananin kwadayi ne a gare ku duk abin da za ku yi ku samu kuɓuta a wuta ku samu gidan aljanna ku samu kusatuwa da ubangiji harisun alaikum me muku kwadayin haka ne sai ce bil mu'minina kuma shi manzon Allah dangane da mu'mine ra'ufun mai tausasawa ne rahimun mai jin kai daga annabi shi sa anan shi malamin sharhi yake cewa cikin wannan hadisai za mu fahimci mai tausasawan annabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi da al'ummarsa wa shafaqatihi da kuma tausayin da yake wa al'ummarsa alaihi akas wa irshaduhu da kuma shiryar da al'umma da yake ila masalihin zuwa ga abinda zai kyautata su abinda zai kyautata rayuwarsu wa hasahum ala ma yudiquna kuma yake kwadaitar da su akan abin da za su iya yi na addini duk abin da ba za ka iya yi ba manzon Allah ba zai karfafa maka gwiwa ba amma duk abin da yasan za ka iya yi to zai karfafe ka wajen a ga cewa ka tsayu wajen aikata irin wayannan ayyuka na alkhairi sai za ku ga sabbai suka zama mutane daban saboda suna tare da ba shugaban masu tarbiyya na duniya gaba ɗaya ya masu tarbiyya suka zama sun yi excellent inji Bature sun wuce kowanne mutum suna kan gaba wajen mai wajen kyawawan ɗabi'u wajen riko da addini wajen yawan bautar Allah da kuma mai da al'amuran zuwa ga Allah ta'ala ba za ka kwatanta sahabbai da wani mutum saboda haka Allah ya zaɓe su ya haɗa su da manzon Allah na fatan fahimta yau sannan fa'ida ta hudu yace annahyu anil tamiqi wal ikthari min al ibadati allati yakhafu alayhi min al bisababiha aw tarkuha aw tarku ba'daha yace fa'ida ta gaba wanda za mu dinka cikin wayannan hadisai shine yadda annabi ya hada zulfafawa a cikin addini. Karka zulfafa da yawaita ibada wadda da gashe manzo Allah ya haka yana jiwa al'umma tsoron mai ka karkace ka kasa ka gajiya ka kasa yin abin da ake so. Manzo Allah sai ya tare sai ya koyawa sahabbai da al'ummarsa abin da yake mai sauki a wajen bauta ko mutane su yi riko da wannan, wannan shi ne ainihin mai zaman lafiya da ci gaban mutum a addini. Domin ana gudun kare mutum ya bar wannan aiki ko ya bar wani bangare na wannan aiki. Wakad kala sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika kuwa shi manzon Allah mai tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa alaikum min al'amali ma tudiquna, ya ce ina riƙe sheku ya koyi riko da dukkan wani aiki na addini gwargwadon abin da za ku iya. Kar ku ɗauki aikin addini wanda ba za ku iya ba. Haka idan ka sa wa kanka za ka dinga walha to ka ɗauki raka'a biyu ko raka'a huɗu ya yi shekara kar ka yi shida ko takwas ko sha biyu, in kana girma sai ka gagara na batun fahimta. Amma yanzu misali sai ka kaddara kullum za ka yi walha raka'a biyu, walha raka'a biyu tana da fa'idodi masu yawa. Ɗaya daga cikin fa'idodin shi ne manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yake kullu salama minan nasi sadaka, ko kowace gaba da ke cikin ɗan adam an rubuta mata ya yi sadaka a kanta. Akwai gaɓoɓi a jikin mutum guda 350 ko 360, ba na so kullum ingiri Allah ya waye sai ka yi sadaka sau 360 adadin ƙashin jikinka. In kai wannan shi ne za ka ‘yanto kanka daga gidan wuta. Sabai suka ce manzon Allah yaushe ɗayanmu zai iya yin sadaka har 360, sai annabi ya dinga ba su subhanallahi sadaka, alhamdulillahi sadaka, Allahu akbar sadaka, ka yi islahi sadaka, ka yi abu mai kyau sadaka, ka ci da abu mummuna kan hanya sadaka. Duka wannan ya ta bayyana musu da ya ƙarshe sai ya ce bana nuna muku abin da idan kun yi shi ba zai cike muku gurbin wannan sadakar gaba ɗaya. Sai sabai suka ce bala ya Rasulullah, madalla ya annabi Allah ka bamu. Sai ce sallah ta walaha da ɗayanku zai yi raka'a biyu ta tsaya masa a gurbin wannan sadaka. Kaga fa'ida biyu ko da farko ka nemi wani wuridi na sallah da za ka dinga yi, sannan kuma ga wannan sadaka kana yin ta kullum. Za ka yi wa wallahi mudaki, kuma sallah ta walaha ba ta tsofi ba ne, ta duk wani bawan Allah ne. Za ka da yaro da babba da kwariju da kowa ana so ya zama mai kokari wajen bautar Allah. Shi ne manzon Allah ya siffanta ta ya ce salatul awwabin hina tarbisul fisa, sallah ta mutane masu komawa zuwa ga Ubangiji shi ne lokacin da ‘yan ƙananan raƙuma suka fara jin zafin rana. A wuraren da yake da sahara ƙarfe 7:30 zuwa 8:30 ai rana wani ne rin ya riga ɗauki zafi. Idan an haifi su ‘yan raƙuma suna ƙanana daga sun gama gwiwoyinsu akwai gashi a ciki, to ta wuri suke jin wannan zafin ranar. To inda wannan lokacin ya yi lokacin sallar walha kenan. Daga wannan lokacin har dab da sallar ƙaza duk lokaci ne na yin sallar walha. Da haka mutum ya dage ya tashi yau wa'innan abubuwa. Shi sa nan manzo Allah yake ce mu yake faɗa mana alaikum min al'amali ma tudiqun, lallai ina muku umarni da ku ɗauki aiki wanda za ku iya a cikin addini. Lallai kar ku ɗauki abu da za ku yi ba, me yasa sai fa inna Allah la yamin hatta tamim Allah ba zai gajiya da rubuta muku lada ba sai kun gaji eh kun gaji da aiki sai Allah ya sa a dakatar da ba ku lada amma matukar za ku yi kuma zai sa a ci gaba da rubuta muku lada da haka sai ka dauka kullun yau kai kullun kai raka abinka ta ishe in Allah ya tsawaita maka rayuwa kai kamar shekara 100 a duniya sai dushe garin nan kullun kana wannan wala na je lahira wani irin tilin lara za ka samu ya ga shekara 8 ta kai wata 6 sai ka daina sai da kai shekara 1 da rabi kuma ka sake dawo ba ci gaba wanda ce kullun za ka yi biyu amma kai shekara 30 kana yi wala ya fi alheri sura kai yan uwa kuma ya daga cikin faida da muka samu kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bi tirada min cha Allah su tabbata a gare shi ya ce ahabbul a'mali ila Allah adawmuha wa in Allah yace babu soyuwar aiki a wajen Allah wanda aka dawwama ana yi ko mun karancin aiki me yake wanda kike ciki ko mun karanci abin da kike inda zaka dawwama wata zai yawa eh misali a ce kana yi kullun za ka yi raka'a biyu kuma sai ka yi shekaru masu yawa a duniya kana yi a gagan an je an ɗauko ladan wannan bibbiyu ga mana shekara 30 in an nuna maka ke gaggawa mamaki za ka shi sa ake so mutum ya yi riko da abin da yake mai kyau kuma annabi ya ja kunnen mu yake cewa amma wallahi inni la'akshakum lillah wa atqakum lahu yace ku sani ina muku rantsuwa da Allah ni fa na fi ku jin tsoron Allah kuna kuma na fi ku kiyaye dokokin Allah na fi ku jin tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokokin Allah walakinni sai dai ni ina da gani asumu na kan yi azumi wa aftiru kuma na kan sha ruwa kaga wannan jan hankalin masu tsaurarawa a cikin addini wa usalli na kan tashi da daddare ne sallah wa arqudu na kan kwanta ne bacci arqada shine bacci ko kamar da yazo cikin sunna ya sai qalu man ba'athna min marqadina tace hadha ma wa ajr rahman ko wa sadaqa al mursal in an fura kaho na karshe mutane sun fito a kabari mutanen kirki ta fara tambaya man ba asana min barkatina wa ta yi mu daga gingirin da muke a duba ba wanda ya san ya kwanakin da kai ba a kabari amma saboda kana cikin ni'ima sai ka ce wa ta da kai a gingirin da kake kun ga ya kamata dan adam ya yi kokari ya aikata ayyuka na alkhairi manzo Allah ya ce ya fi kowa jin tsoron Allah ya fi kowa kiyaye dokokin Allah amma duk da haka shi din yakan yi azumi yakan sha ruwa yakan yi sallah yakan yi bacci wa atazawwajun nisa kuma nakan aure mata wannan hadisin abin da yasa kawo shi shine da Abdullahi ibn Abu al-As da wasu sahabbai guda biyu suna suka je gidan manzon Allah su duba ya annabi yake bauta da suka dawo ɗaya ce shi ba zai aure ba ɗaya ce kullun zai azumi ɗaya ce shi sallar dare zai dinga shine annabi yake musu to ni dai kun sani na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokokin Allah amma nakan yi azumi nakan sha ruwa nakan yi sallah nakan yi bacci kuma ina auren mata da haka sai ce musu famar ragiba an sunnati fa laysa duk wanda yake abuci sunna ta bai ta da ashe sunnar manzon Allah shine ka dauki abu mai sauki kar ka dauki abun da zai zo gajiyar da kai ko ya baka wahala kuma annabi ya faɗa cikin wani hadisi kamar da malam ya kawo ya ce inna dina yusur ce kun ga wannan addini ne mai sauki walan yushadda din babu wani mutumin da zai tsananta a cikin addini illa galabahu ba ce addini ya rinta wasu ta za ku ga mutane da dama mutum ya faro yana da kokari yana da kaza kaza amma saboda zafafawa sai ya zama a ƙarshen rayuwarsa kawai ya ga kun kai rashin sa'a zai ga mutum ya mutu ba bisa addini ba da ya tsananta daka kar mu dinga tsanantawa ƴan uwa a addini, ka dauki abin da za ka yi na addini. Shi yasa manzon Allah a cikin wannan hadisi yace saddidu wa qari, yace ku daidaita ku kusa wa abshir, kuma ku dinga albishir da mutane. In an ce ka daidaita ka daidaita, in an ce ka kusa ka kusa, sannan ka dinga albishiri a mutane, kar ka kore mutane a ka zo ka tarba mutane ka wala san wani kaza wani kaza, anan ba daidai bane. Yawwa, amma ka koya mutane addini gurgurdan abin da ya sauƙaƙa, dan haka mutum kar ya tsananta. Anas dan Malik ya kawo wani hadisi yake cewa da kalan Nabi sallallahu alaihi wasallama almasjida, annabi wata ran ya shigo masallaci, fa idha hablum masdudun baina sarayati, sai ga wata igiya an daura ta a tsakanin fila guda biyu. Sai annabi ya tambaya da ya ga wannan igiyan, ce ma hadhal hablu, wannan igiyar kuma ta me? Kalu sai sabe suka ce hadha hablu Zainab, da wannan igiyar Zainab ce. Idan ta zo tana ibada ɗin bacci ya ɗauke ta, sai ta ɗauki igiyar sai ta ɗaure.
Ya kuka yan uwa wallahi kan musulunci addini ana so mu zai zo mai kokari, amma dai ka ɗauki abu mai sauƙi ko wanda za ka iya abin da za ka iya na mazan mai nan malayin sai ikhtalafar ulama, ce malamai sun yi sabani fi saumin jihar ala aqwali, dangane da mutum a ce ya yi azumi zamani a bisa zantuka daban-daban. Al'aunin awwal annahu yukra, maga ta farko cewa mutum ya ta yi azumi yau gobe jibi za ka kula na azumi, malamai suka ce wannan azumi makruh, shari'a ta kyamaci wannan azumi. Wa qawli ishaq wa jama'at, ki tsora da cikin maganganu da ishaq ibn rawiya da wasu malamai jama'a da sauransu li hadisin ba, saboda hadisin da aka ga a wannan babu ko bi la sama man sama abu bai da azumi duk wanda ya azumi kullu wala hadisi abi katada. Sannan dalilin su nan da suka ce wanda ya wannan azumi ya aikata makaruhi, saboda hadisin abu katada radiyallahu anhu, Allah ya kare da gare shi, kare shi kila ya rasulullah, an ce ya manzon Allah kai ko bi man sama da har yaya ga mutumin da ya azumci lokaci gaba daya. Kala ya ce na sama wa na aftar, shi wannan bai yi azumin ko bai sha a gaba ya jala nan, tun da aka ce bai yi azumin bai ba aftar ko ya jala, bala ya ce ce magana ta ba. Wayannan hadisai guda biyu da su suka kafa dalilin cewa wanda yake azumi kullum to ya yi azumi wanda shari'a ta ya mata. Alƙawarin tsari magana ta biyu suka ce annahu haram, mutum ya kulle yana azumi wannan haramun ne. Albin da wasu fitar wai ne da haku ne wani hadin wa jama'a su ne ulama, haka wani ne wani hadin da zahiri da wasu jama'a cikin malamai suka ci a kai da hadisi abu musa marfu'an, saboda hadisi abu musa ashari a matsayin hadisi marfu'i ta ce man saba da hara mai dai kan alaihi jahannam, wani ya zanci azumi to hudun jahannam tana marhaba da ne da shi. Da bai yi azumi ba zai nemi ladan ku, kuma ga shi an ce ku kada na muhabbar ladan shi, kaga kenan bai bi umarnin shari'a ba. Wanda ya kauce wa shari'a to babu ruwan Allah da abin da ya yi, kullum mu nemi abin da shari'a ta tabbatar mu yi aiki da shi, wanda shi ne zama mu lafiya. Da kuka mutum ya je ya taya mu قال ابن حجر وظاهره انه تضعيف عليه حسرا جوال تندي دمو اين امي دي دمو كنتتا اغريشن اعزاه رنسا دم بي دم اثارا دي سبب دي اتنا انتا وقرس وما يعدو تكنسا ياجي ياجي واتشجا وي دم بطعين سنسوني تكو نفدي اين امي غبطة تشما داكو ودي اتي اذبي كلهم بايا اذبي يا ايكا تهرام wanda ya aikata haramun kuma lalle ya aikata abin da shari'a ta hana shi za a iya kama shi da laifin goro a kiyama. Sai magana ta uku ya ce annahu mustahabun liman kawiya alaihi, ya ce an soka mutumin da yake da ƙarfi zai iya yi a kansa fala yakunu biha, amma kuma da sharadin cewa wani hakki cikin haƙoƙin masu ƙarfi bai kwasa koki ba. Sai ya ce azumin da kake yi ba zai hana ka biyo matar ka haƙƙinta ba, azumin da kake yi ba zai hana ka biyo jikinka haƙƙinsa ba, azumin da kake yi ba zai hana ka baiwa mai ubangiji haƙƙinsa ba. To in an samu wannan, malamai suka ce ya kuma aje mustahabi da aka soku jini na wajen mai yau haka ana sanya ruwa wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam fi siyam salatu ayyam min kulli shahr, da ko kwani manzala da yake ya dan ko an so mutum ya yi hatmi na kwana uku a kowane wata ka siyam dari, sai ce in mutum ya kan kamar ya azumin lokaci gaba ɗaya ne. Falo wa dalla ala anna sawm, wanda sai ya nuna cewa shi azumin ya yi yana cikin abin da aka so ɗan adam ya yi shi ba afdal kuma shi ne mafi kyau mimma shabahu bihi, irin abin da aka kamanta ya ce wanda wa amrun mutlaq, wannan al'amari ne wanda aka sake shi babu wata magana a kai. Amma dai shi malam mai shari'a da tafi ce war rajihu, magana da aka gurin kyawawa a kan waɗannan maganganu guda uku annahu haram, mutum kullum ya ɗan ya aikata haram, kuma ya ga dace da mutum ya zance shi